أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 وتر رمضان لا رباكنا هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة تريه قد 40 دقايا واندي ديدي شاوكو قوتن بيار ميلادية حيث رأى النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرة تدبو بيود 20 أجيا منسايا واتو أكن آية 50 بيو أتكين سورة الأعراف أشافي ندريد 50 بكوي أيو دير دا الله سبحانه وتعالى ذا متاشي أكن ونا آية منافاتا الله سبحانه وتعالى يكسن تشيني جاقورا غريمو شوانا كراتو دا زامو قباتر الله بامو إخلاصي دا داتي وادا سنة تا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتكين أيوكا مقبات آية منافاتا الله سبحانه وتعالى يسامو يكتاوان كركو منافاتا الله سبحانه وتعالى يسني الجنة الفردوس تكسن تيمكو ممو دمودكو قباتا آية. بسم الله مالا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مسد للتافي أجيا من فإما أنا رزوة دا أبن دا أكي نفيد الزوة ما أنا الله يترو جبريل ياكاو القرآن قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. شيكو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا إسد ساقو إزوا قال الأمة كوبا هكبا da isar da sakon nan zuwa ga al'umma to kuma suko sahabbai suka gade shi ita ko sahabbai suka gade shi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ku wace al'umma littafin zai zo mata to shi yasa da yake walaqad ji'nahum bikitabin bayan nufin dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a'a annabi Muhammad zai zo mata littafin kuma ba ana nufin Allah ne ya sauko da kansa bai kawo littafin ina fata an fahimce ni. Allah ya ce to walaqad ji'nahum bikitabin haqiqa mun zo musu da littafi ajiya mun tsaya akan kalima ta kitab muka ce wasu suna iddi'ain cewa rubuta alqur'ani bid'a ne muka kawo asar da suke nuna tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani yana rubuce musamman asar na Abu Bakar radiyallahu an wanda Zaid Sabit ya ruwaito shi yana cikin sahihul Bukhari yake cewa lokacin da aka kashe mutane da dama a yakin Yamama lokacin da aka yi ridda bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Umar ya shawarci sayyidina Abu Bakar cewa ayini a hada alqur'ani wuri daya tunda an kashe mahaddata alqur'ani ana tsoron a samu matsala game da abin da yake rubuce tunda abin da yake rubuce shi ma yana daya daga cikin hanya ta karantar da al'umma. Sayyidina Abu Bakar yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai hada alqur'ani ba me zai kai ni kuma in hada alqur'ani. Umar yazo ya sake maimaitawa haddai suka ga cewa haka yayi suka kira Zaid bin Sabit suka ce to ya hada alqur'ani. A wannan lokacin aka hada alqur'ani a zamanin Sayyidina Abu Bakar wanda kuma mun kawo asar da jiya da dama a lokaci na uku bayan wato jam'u na zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abu Bakar ba rubuta alqur'ani ba a har hada alqur'anin aka yi aka mayar da shi wuri guda aka daure shi canda wato suna matsayin kamar takadduni wanda aka rubuta akan can ababen da aka kasance ana rubutawa akan su akan fata da kuma abin nan na dabino allon dabino da abin da ya kama da haka zamanin sayyidina Uthman radiyallahu an sai aka zo kuma za a rubuta alqur'ani shi ko menene dalili wancan na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitab Allah kire alqur'ani baka fi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fahimta alqur'ani ba zamanin sayyidina Abu Bakar an ga cewa wato ana kashe mutane mahaddata alqur'ani kenan ayi kokari a kiyaye alqur'anin nan a wuri daya zamanin sayyidina Uthman to matsala kuma sai ta faru bice ce matsala ta faru shine cewa wato Hudhaifa ibn al-Yaman lokacin da suka tafi yaki yaki sai yaga wata matsala ta faru a tsakankanin mutane قدم على عثمان سيزوز وضع عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان يا كسنتي ينا مشاركة دا واتو أبنن متان شام وجن يكن أرمينيا أساشيني نقب السندوريا دا أذربيجان دوكا سوك أساشيني المسلمين يا كيتون زمن صحبي مع أهل العراق تاريد متان العراق فأفزع حذيفة اختلافهم سيبع حذيفة فأفزع حذيفة اختلافهم sai Hudhaifa ta ji tsoron sabarin da sun kai fil qira'a a cikin karatu fa qala Hudhaifa li Uthman sai Hudhaifa ya koma zuwa ga Uthman yace da shi ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai azrik hadhihi al umma qabla an takhtalifu wa qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al yahudi wan nasara yace ya kai shugaban mu'minai kai kokari a wato ka risiki al umma wato kada su yi sabani irin sabanin yahudawa da nasaru domin wannan karanta wannan qira'a wannan yace wannan qira'a ba gaskiya bane to sayyidina Uthman sai sa aka dauko mushaf na Abubakar aka yi nasu din shi an gane ko da an kai nasu din shi ma'ana aka buga wannan shine qur'ani tantacce wanda gwamnati misali an ce abu stamp gwamnati ta yarda da shi to ga littafin da gwamnatin musulmi ta yarda da shi dan haka duk qira'ar da za ta saba mishi wannan qira'a ana iya gano cewa bata inganta ba domin can Madina can ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna can ne makarantan qur'ani suke can ne masana alqur'ani da farkon suke kenan kaga babu wata shakka to bayan an yi wannan shine malamai suke cewa wannan ma'araka musamman bayanin sa yazo a cikin Fathul Bari wato abin nan Ibn Hajar al-Asqalani ya ka bayanin wannan ma'araka da lokacin da aka fara ta da lokacin da aka yi ta kadiba cikin Fathul Bari zaka ga wannan bayani kenan aikin da Uthman yayi ya riga ya rubuta al-Qur'ani ya sa a rubuta al-Qur'ani ma'ana sannan ya kafa lajina ta mutum hudu waɗanda za su rubuta al-Qur'ani akwai Zaid bin Sabit akwai Abdullah ibn Zubair akwai Sa'id ibn al-As akwai Abdurrahman ibn al-Harith waɗanda mutane guda hudu su aka kafa lajina waɗanda za su kula da rubuta alqur'ani sai sayyidina abinnan Uthman yake ce musu in kuka yi sabani to ku rubuta shi da wato yadda Qurayshawa suke fada domin alqur'ani ya sabka ne da yaren Qurayshawa ma'ana su ne za a fifita a cikin wannan tsari in ba an samu sabani an gane ko wanda kalima ta at-tabut sun yi sabani a rubuta ta da ta'ul marbuta ko ku ta'ul maftuha suka ce to a rubuta at-tabut wato abin nan na Qurayshawa duk da yake wadannan wasu riwayoyi ne wadanda kawai malamai suna kawo su wasu suna gare riwayoyi ne ta'ifai almuhimmu dai wadannan su suka rubuta al-Qur'ani shi Zaid bin Sabit shine al-Ansari mutumin Madina sauran kuma guda uku mutanen Makka ne sabanin na farko Zaid bin Sabit shi kadai wancan aiki wannan aikin na biyu kuma mutum hudu saboda a ƙara tantancewa ya zamanto ba abu bane wanda aka sabu sabani akan shi to dan haka wannan shine rubutun alqur'ani kaga baka san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sa an rubuta alqur'ani Abubakar ya sa an hada alqur'ani Uthman ya sa an hada alqur'ani wanda shine rubutu na karshe wanda an kai abin da ake kira ma alqur'ani ar-rasmul uthmani rubutu na sayyidina Uthman radiyallahu anhu riwayoyi suna nuna ya rubuta alqur'ani guda shida aka tura su abin nan wasu riwayoyi suna nuna biyar wasu riwayoyi suna nuna bakwai almuhimmu dai manyan garuruwa qur'ani guda makka qur'ani guda madina qur'ani guda basra qur'ani guda kufa qur'ani guda sham sun wata riwaya kuma tace ya tura alqur'ani guda bahrain kenan ya zamanto shine wanda za a yi itimadi a kansa wajen wato rubuta alqur'ani amma abin da kamata mu gane anan shine cewa rubutun da sayyidina Uthman ya yi alqur'ani ba ai wasulla ba rubutun da sayyidina Uthman ya yi alqur'ani ba a sa alamomin tajwidi ba waɗanda za a ce maka idgham da adamul idgham don inda an sa su malamai suka ce cewa shi wajen rubutu in an kar rubuta maliki yawmiddin to kenan inda a sa maliki yawmiddin alif za a ƙara wato mushaf na sayyidina Uthman yana daukar wannan amma kuma wajen shakl ba ai shakl ba kuma ba a sa idgham ba balle a ce mushaf na Uthman dukkan qira'u inda ke ciki qira'atul ashra da ake zance suna cikin mushaf Uthman ta hanyar rubutu suna ciki amma ta hanyar nutuk ba su ciki domin asalin alqur'ani mu gane cewa shine fada karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai iya rubutu ba amma an san kan bai da alqur'ani kenan abin da yake karanta mu sahabbai shine suke rubutawa dan kar a sa tsammani in itibarin cewa dan an ce mushaf Usman kaga suna kawo wadansu maganganu wanda ba su cancanta ba Allah ya yi mana mai kyau to sai malamai suka yi sabani akan mas'ala kuma ta rubutu na alqur'ani akan wani abu na farko shine cewa shin rubutun alqur'ani da sahabbai suka rubuta rubutu ne tauqifi haka ne Allah yake ayi koko dai su ne sun kai ijtihadi a lokacin su suka rubuta akwai maganganu guda uku magana ta farko suka ce shi rubutun alqur'ani tauqifi ne ma'ana an ce tauqifi ne ga abin nan suka ce ba tawfiqi bane tauqifi ya an ce tauqif shine wanda haka Allah yake ayi da umurnin Allah ya an ce kuma laysa bi tauqif kenan ba haka Allah yake ayi ba su sahabbai sun yi rubutu ne irin yadda suka samu ana rubutu a zamanin su dan in ka ji rubutun alqur'ani kalima ta salla wani lokaci as-sala sai ka iske tana da wawu alhali ko ya rubuta a rubutun da ake yi a yanzu ba ta da wawu az-zaka haka to sai wannan sai wadansu malamai suka ce laysa bi tawqifiyin a kawai sahabbai wanda suka rubuta alqur'ani su zai da bin sabit lokacin nan irin rubutun da akwai a lokacin su shine su bai amfani da shi wadansu suka ce eh tawqifiyun haka ne Allah ya ce ayi amma mu'jiz wannan rubutun yana tare da mu'jiza la yu'allal ba a cewa me yasa wuri kaza aka kawo kaza me yasa wuri ba a kawo kaza ba wadanda suka kawo wannan saboda suna ganin rubutun ya canza na zamanin wancan lokaci da na zamanin mu suka ce kuma abin da yake nuna tauqifi ne duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai iya sanin inda aka yi kuskure bai iya sanin inda ba a yi kuskure ba da akwai abin da ya kamata a canza tun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da rai da Allah zai turo aya ko hadisi ko mala'iki ya ce wuri kaza da aka yi rubutu kaza bai dace ba a canza shi su sun tai akan haka sannan wadansu suka ce tauqifiyun yu'allal suka ce lalle rubutun kamar haka Allah ya so shi tunda inda akwai wani canji da ya kamata a yi rubutun alqur'ani da tun annabi na rayi Allah zai faɗi wannan amma kuma yu'allal ana iya kawo ta'lili a ce kaza me yasa aka kawo alif wuri kaza ba a kawo shi ba kamar yadda an kai ilmul qira'at ta'lili da ba qur'anin ya sabka in kai ta'lili ka faɗi me yasa wuri kaza ba a kawo kaza ba aka duba aka gani aka ga abin ya dace sai a karba aka ga abin ijtihadi ne kai baka samu dacewa ba sai a neman maka gafara Allah subhanahu wata'ala to sai kuma daga cikin abubuwan da muke gani ana tattaunawa akan su daliban ilimi alharakat fatha da kasra da dhamma da sukuni tarihi ya nuna cewa abul aswad ad-du'ali shine mutun na farko wanda ya ma alqur'ani wannan shakal da fatha da kasra da dhamma da sukuni dukkan su asalin su suna da alaka kuma da ilimi in an ce fataha shine ya bude to duk fathar da zaka yi zaka bude bakin ka a ba ta fa ja ha kha da za baki ya bude kuma in an ka ce kasra an gane ko ana nufin shine wato abinda aka karya shine ake kiranta al-khafd wani lokaci khafada shine abinda yake kasa saboda baki yana yin kasa e b t c g h kh har zuwa karshe sai kuma dhamma wanda suke ce marufa an sanya mata suna rufa saboda tana sabada ga rafa'a ne ko kuma wato abin nan saboda wawun ar-rafi'a sannan wadansu kuma sun kira ta wato abin nan dhamma li'anna al-insani yadhmmu shafataihi zai hada bakin shi guda biyu u bu tu su labba sun yi dhammu shafataihi ko kuma wato abin nan ar-raf'u saboda in ka ce wato abin nan zaka dora ta a sama to wannan shi abul aswad ad-du'ali sai yazo kalimomin al-qur'ani as-sukun kuma shine tsayawa iska in ka ce am iska ya tsaya shi yasa dukkan sukun shine sukunul hawa in an ce al-jazmu dauri an kalli cewa alamar dauri gare shi lokacin da aka rubuta shi wadannan abubuwan ba shirme bane ilimi ne to dan haka abul aswad ad-du'ali sai ma al-qur'ani wannan karshen kalimomi saboda wannan suna karanta al-qur'ani ba daidai ba bayan shi kuma sai naqtul i'jam abinda ake nuhi da naqtul abin nan bayan abul aswad ad-du'ali sai khalil bin ahmad al-farahidi shi ko sai zo sai ya fara shi ko duk al-qur'ani yayi ma sabanin shi abul aswad ad-du'ali kalimomi na karshen wato farkon karshen kalimomi saboda i'rabi zalikal kitab sai zo ga kalima ta al-kitab suni yayi ma amma shi khalil bin ahmad al-farahidi sai zo gaba dai duka kalimomin alqur'ani ya sanya musu yadda za a karanta su dhamma sai ya sa ayi wawun gaba saboda alama ce ta dhamma an gane ko ayi wawun ɗan karama kamar yadda har yanzu haka ake rubutawa kasra kuma sai ayi ya'un ɗan karama an gane ko fatha kuma sai ai alif wanda aka kwance ta shi yasa kaga wannan shine yanzu abinda akwai fatha da kasra da dhamma kafin a zo a maida su sama da kasa da kuma dhamma bayan haka amma shi kasra ya kunce yake yar karama ka gane cewa wato ita ce kasra dhamma kuma sai yayi wawun fatha kuma sai yayi fatha Khalil bin Ahmad al-Farahidi to bayan wannan sai naqtul i'jab shin digo 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 shi kuwaye ma alqur'ani digo digo shine wadansu akwai sabani tsakankanin malamai akwai Yahya bin Ya'mur tarihi yana nuna cewa shine mutun na farko wanda ya fara yi ma alqur'ani wannan digo guda biyu a gane ko to wannan abin da yake da alaka ne wato da yi ma alqur'ani digo duk da yake akwai wadansu da suke ganin sun kawo wani rubutu da aka samu ana ganin yana iya koma tun zamanin sayyidina Muawiya akwai digo digo gare shi amma zance mafi inganci wannan lokaci zamanin sayyidina Muawiya ba a fara yi ma rubutu digo digo ba saboda a bambanta maka tsakanin qa da fa da kaza da kaza shi yasa ma zaka iske wani rubutu qa sai ka iske tana da dan digo guda amma wato a sama fa kuma tana da digo guda a kasa amma wani rubutu kuma sai ka iske qa tana da digo biyu fa tana da digo daya musamman rubutu na ash-sharq ba rubutu na al-gharb ba na in mun ce gharb muna nufin gharbul islami kamar irin su Morocco da kuma abin nan Tunis to wannan shine tarihin rubutun al-Qur'ani amma idan muka duba akwai wani littafi mai muhimmanci duk mutumin da yake son rubutun alqur'ani musamman ya san ka'idodi ya rubi wannan littafin sunansa safirul alimin fi idahi wa tahriri wa tahbiri samirul talibin shi wannan littafin sharhi na na samirul talibina sunan shi safirul alamin alimin masana kenan safir kamar kenan wato hanya ce ta aikin su ko kuma hanya ce ta cimma ilimi fi rasmi wa dabt alkitab almubin waye wannan littafin sunansa wato abin nan Dr. Ashraf Muhammad Fuad Talat Dr. Ashraf Muhammad Fuad Talat taqdim wa taqrir waye ne ya taqdimi ga wannan littafin kuma yayi taqribi shine Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi Isa Al-Mi'sarawi Dr. shine Sheikh Umum Al-Maqari' Al-Misriyya wannan littafin wanda ya rubuta shi Sheikh Ali Dabba shi Sheikh Ali Dabba wato yayi rubutu fiye da littafi kusan 70 sannan Sheikhul Qurra'u ne na Diyarul Misriyya al-Asbaq an haife shi hijira tana da shekara 886 ya mutu hijira tana da shekara wa miladiya 1886 ya mutu miladiya shekara ta 1961 to dan haka wannan shine littafi marja babba saboda ya bi duk tarihi musamman shi wanda ya kawo sharhi ko wace kalima a rubutunta a sanadinta a tarihinta gashi tun farkon alqur'ani har karshen alqur'ani duka yi kuma nan a kasar Libya suna da littafi sunansa kalimatut tanzil wannan tarihin rubutun alqur'ani kenan to idan muka zo bayan wannan sai mu zo zuwa ga matsaba'a ta farko ina ne aka fara buga alqur'ani a duniya ina ne aka fara rubuta alqur'ani a duniya suke cewa wato abin nan kasar Almaniya wasu daga cikin malaman tarihi haka suka tafi akan shi cewa a 1924 kasar Almaniya ita ce kasa ta farko da ta fara buga alqur'ani to bayan wannan sai aka fara samun muqabi a kasashen musulmi wurin buga alqur'ani aka samu kasar Lubnan saboda kaga wannan kasa bayan Faransa ta yi mata mulkin mallaka can ne kristoci suka fi yawa dan ne kristoci suka fi yawa sai suka ga hanya ta taimaka musu shine a buɗe musu waɗannan guraren buga littattafai shi yasa har yanzu kasar Lubnan tana ɗaya daga cikin kasashen Liberia na farko waɗanda ke buga littattafai ko ina ta fi su saboda taimakon da suke samu domin ana samun mafi yawancin rashin kristoci a cikin su ita ce kasar da ta Laraba aka fi samun yawan kristoci za su kai kusan kashi 30 ko zuwa kashi 35 ko 40 cikin 100 wal iyazu billah to sai aka taimaka musu na aka fara buga alqur'ani a wannan lokaci a matba'a wato tasu bayan wannan kuma sai muka gani ana ta samun buga alqur'ani in mun duba yanzu kasar Saudiya majma' na Malik Fahad suna buga alqur'ani Kuwait suma suna da buga alqur'ani idan muka duba kuma da dai sauran kasashe in muka diba Libya suma suna buga alqur'ani idan muka duba kasar Sudan kwanakin nan akwai wata matba'a da aka sabuwa ta buga alqur'ani kasar Jazair suna buga alqur'ani kasar Tunis suna buga alqur'ani har alqur'ani da muke ce ma dan Tunis ko ba haka ba sannan kuma Misra suma suna da wurin buga alqur'ani Suriya suna da wurin buga alqur'ani alqur'ani dai gashi nan yanzu ya tuka duniya amma yanzu karatun shi na yi wahala da kuma aiki da alqur'ani an gane ko to wannan na dan tsakaro ne game da wuraren da ake buga alqur'ani da rubutun alqur'ani kuma ba wanda isa ya kara wani abu ko rage wani abu wajajen Pakistan suna rubuta alqur'ani da irin rubutun da muke rubuta alqur'ani irin wannan na abin nan imla'i kawai as-sala su rubuta as-sala ba tare da wawun ba amma da yawan wadannan qur'anan ba su samu shiga cikin duniya ba domin rubutun yadda an karwaito shi kuma cikin qur'an alqur'ani da sayyidina Uthman ya rubuta yanzu alqur'ani guda ne tal'a akwai ciki duka waɗancan guda shida din da aka bada labari ko guda bakwai din dai ne a akwai shi kuma yana ina yanzu yana kasar abin nan kasar Turkiya kasar Turkiya a ƙarshen mulkin musulunci na duniya wato su ne suka mallaki duniya mulki ya koma gare su to wannan qur'anin sai aka kai shi a wurin su bayan an kai shi a can ma'ana sun mallake shi ko sun karkarde shi tunda su ne rike da mulki sai zamanto yanzu suka ga al'amurra sun canza to sai suka sa aka yi photocopy na wannan alqur'ani an gane ko manya-manyan jami'o'i na duniya da manya-manyan malamai na duniya suka yi ta tura musu nusakh aka tuttura musu koda wancan din ya samu matsala ko wani munafiki ya zo ya kone ko wani munafiki ya zo ya sace shi ko an dai yi wata wani kulumboto almuhimmu dai an yi photocopy an ba manya-manyan malaman duniya nusakh guda ce kawai ta yi saura ta zamanin sayyidina Uthman radiyallahu an sannan kuma daga cikin mu'jizar rubutun alqur'ani kasar Iran tana buga alqur'ani kuma suna iddiain cewa alqur'anin dake hannunmu qur'ani ne wanda anka canza amma har yanzu sun kasa wasu daga cikin su wadanda suke musamman ma suna tafiya ba akan ilimi ba domin diyawa daga dama daga cikin su sun dawo kan wannan fikira amma wadanda suke akan wannan har yanzu a sallah a Iran qur'anin da dai ake karantawa a duniya shi ake karantawa to ina wancan mushaf na Fatima ina mushaf na Ali ina mushaf na Mahdi al-Muntafa sannan qur'anin da suke rubutawa har yanzu babu wata aya wadda aka rage ko aka kara irin dai qur'anin da akwai cikin duniya shine suke bugawa suna yadawa a duniya kuma suna tsine ma wadanda suka rubuta wadannan alqur'anin kada abin akwai matsala Allah ya ganar da mu to wannan dan uwa mai sauraron karatu na kawo muka shine shi zamanto wato mi zamanto matashiya ne gare ka saboda sanin tarihi rubutu alqur'ani dan ba kowa yake iya tsaya ba yayi bincike kan wannan matsala ya nuna ga asalin tarihi rubutu alqur'ani kuma Allah ya kira shi kitab kenan ko daga kataba yaktubuni za a rubuta alqur'ani walaqad ji'nahum haqiqa mun zo musu bi kitabin da littafi sun kace an kawo shi na kira litta'zim dan a girmama a nuna maka wato wannan alqur'anin wato abu ne mai girma fassalnahu ala ilmin wanda muka wato rarrabe shi mun ce akwai qira'a ta ibnu muhaisin da kuma sauran wadansu amma qira'a ce shadza faddalnahu wanda mun fifita shi lalle tabbas alqur'ani Allah ya fifita shi akan sauran littattafai amma wannan qira'a ba mutawatira bace sai ta zamanto wato ma'anarta ingantatta ce ala ilmin akan ilmi Allah subhanahu wa ta'ala ya rarrabe ayoyin alqur'ani kaga cewa a cikin alqur'ani akwai abin da yake bukatar gyara to kaga wannan mutumin da yake da wannan tunani ya zallala ta cin mutum shi yasa za ka ga wadansu sai su dawo suna cewa ai cikin alqur'ani me yasa ake cewa namiji shine ke da damar ya saki mace alhali ko lokacin da an kai aure sai da yardan mace tunda a cikin addini an ce sai da yardan mace to amma wajen saki an ce a yanzu kawai namiji ne zai riƙewa shi yaga dama zai saki to ai ba ai adalci ba to sadaki wai ke kai sadaki namiji ke kai sadaki mu a musulunci amma to in ka kai mace sadaki miliyan 1 an kace an ba ta damar ta sake ka to kai dukiyar ka za ka dinta ina ya za ka yi kenan shikenan yanzu kamar irin yanzu wannan abin da ake tallata ma yan mata suna nan suna auren mazaje da miliyan 2 miliyan 3 miliyan 10 bayan sati biyu su kashe auren haka ne za ake so a mayar da rayuwar a ce mace tana da izinin ta sake ka koko a faɗi jika 50 ka kai miliyan 10 a ce jika 50 kudin sadaki shikenan bayan sati biyu tace ba ta aure sai a koma a tayi wurin shari'a ta baka jika 50 ta rike miliyan 9 da jika 950 wannan shine sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da kuke kira mutane zuwa gare shi don haka musulunci bai ce mace ba ta da inci ba a'a ai ita mace an ce saki yana ga hannun namiji amma in zaman ya kiya an ce mace tana da damar ta yi khulqi wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in abin ya kiya an ce arabu amma fala junaha alaihima fi mafsadati bi ka aure mace ta ce ba ta aure sadakin da kan bata shine halalta ba ita to ta baka dukiyarka shikenan abinda anka ce kenan musulunci bai ce mace ba ta da izinin ta tambayi saki ba wani ne ce wannan babu shi ina babin khulqi ya kamata malamai ku tashi tsaye ku yi mutane bayanin shari'a gurgudun hali da daliban ilimi saboda kada wato ka san yadda zaka yi raddi shi ma abu ne mai kyau ko kuma ka juriya ce ai gado an ce a ba namiji kaso biyu a ba mace kashi daya to ai wannan ya saba mu shari'a to kai daga cikin ya saba mu shari'a amma
wane ne yake ganin wannan ya saba mu shari'a kada ku zo ku lalata mana mutane mu nan kasashen mu mutane sun yadda da wannan rabo na Allah da wuya ka ji an tar da wannan rabon na Allah wanda bai yadda da rabon Allah ba kuma shi kenan yaje ilmin da yake so ya zaka nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kuskure namiji da shi in ya aure mace in tana da in ta fi kowa kuɗi a duniya ya fi kowa talauci a duniya an ce shi zai bata abinci haka ne tsarin musulunci shi yasa kenan dan an ce namiji an bashi kaso biyu wannan haka Allah ya ce ai ko kace dan mi abin nan wai ake yin ta'addud a ce wai wai mutuna da izinin ya aure mace hudu abin nan kaza 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 to waye kuskure yanzu gashi nan kasashen da busu yadda ba kasar Germany lokacin da an kare yakin duniya na biyu da suka ga mata sun yi yawa an kashe maza sai sun kace ya halatta mutun ya aure mace fiye da daya me kenan da hankali ne suke aiki kuma yanzu an ce adadin mata ya lunka na maza a duniya to me yasa ba zai yiwa ba a halatta mu mutane su aure mata fiye da daya menene ko tuba ku gani ko a tsari na duniya shi yasa akwai wani gigitaccen fasto da yayi karo da Ahmad Didat suna tattaunawa yana son yayi suka zuwa ga shari'ar musulunci shi ko Ahmad Didat mutum ne mai wayo dan ba ana son ka zan wayeye ko kana da gaskiya idan baka waye ba za a yi wasa da hankalinka sai ya ce ma Ahmad Didat ni abinda ban gane ba idan yanzu misali cikin musulunci an ce a aure mace hudu an ce a aure mace hudu an gane ko to ni abinda ban fahimta ba ni ina gare idan mutum yaje kasuwa wajen sayan kamar abin nan apple ko pom zamu ci ko ayaba ko banana idan ya sai na farko ya zabo mai kyau ai bai bukata sai ya sai wani kenan idan ka aure mace guda mai kyau wadda ta wadatar da ika da kai ai baka bukatar shikenan sai ka abin nan ka kara wata mata sai akai ta raf 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 ana gina an ce nasara shikenan sai Ahmad Didat yace na ji tambayar ka to ni ko zan baka amsa Ahmad Didat yace to ni ko ina so da kai yanzu kai a inda kake inda kake karantarwa da adadin maza da adadin mata wanne ne yafi yawa sai ce adadin mata ya numka da maza ya kai kusan su hudu yace to mazajen nan ba kowa ba adda halin da zai yin aure dan nan na matsalar take ba kowa yake da halin da zai yin aure ba haka ne ko ba haka ba aka ce yace to fidda wasu daga cikin su dauki kashi 1 daga cikin 3 na maza ko kashi ko araba kashi 50 cikin 100 bai da halin ya aure yace to yanzu sai aka ce to yanzu duk waɗannan matan gaba ɗaya bayan an lullumka su adadin mata ya lumka da maza su biyar kuma rabin daga cikin mazaje kuma ba su da damar da za su yin aure to su waɗancan matan za a bar su ne su zauna haka su rayu kamar yadda gayu suke so a bar su rinka dauka suna kai su bot suna lalata da su suna zina kuma a rinka talla da su ko ko dai ai musu aure su samu waɗanda za su rufa musu asiri wani ne yafi wallahi wannan mutumin sai da ya bude baki ya kasa mai da zai bada amsa saboda musulunci shike maganin matsalolin duniya tiyar da kaji mace na tashi hankali ita ba ta da kishiya ba to ke kina da yaya guda takwas to yanzu ya kike so ki kuma ke ku son kika dauki yayanki akai gidan wasu su yi kishi amma ke ba kenda aka hawo miki ba wani irin tsari ne wani irin tunani ne musulmi suke da shi a yanzu shi yayan mu zina muke son su rinka yi ko son muka yi murfa ma juna asiri shin duniya final ce daga nan duniya za mu zama babu lahira duk waɗannan abubuwan yahudancin da ake kawowa da tunani na turawa da kaza shine zo biya bata mu da al'amura amma wallahi in ba a ja da baya ba an ka rike kan haka wallahi kowa sai ya dandana kudarsa billahi allazi alfasha za ta yi wa cikin al'umma shaggu za su yi wa cikin al'umma har sai ya kai shege ba wani abun mamaki bane sannan kuma zai kai inda mace tana da yaya in an ce kowa dauki guda takwas gare ki kuma ba a samu wanda bai dauka ta biyu yayi ta biyu da yaki kuma bai dace ma a dauke ta akai ta biyu ko ta uku ko ta hudu sai hankuri sai ta samu wanda zai dauka ta farko amma ina mutane suna nan suna cewa an yi kuskure cikin alqur'ani almuhimmu dai fassalnahu ala ilmin Allah ya ce murarrabe ayoyin alqur'ani akan ilimi cikakken ilimin Allah shine ilimin da baya samun tangarda Allah ya san abin da ya wuce Allah ya san abin da ake yi yanzu Allah ya san abin da zai zo Allah ya san abin da ya wuce can baya wanda da ya kasance Allah ya san yadda bai kasancewa Allah ya san abin da bai yiwuwa gaba da ya kasance Allah subhanahu wataala ya san yadda bai kasancewa ilimin Allah ya shafe komi da komi fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan shi alqur'ani hudan an sabkar da shi dan ya zamanto shari'a duk lokacin da mutun ya nemi shari'a ba cikin alqur'ani ba ya bata da ka nemi shari'a cikin wani abu wanda ba addinin musulunci ba ka bata hankalin mutane bai iya shiryar da wato hankalin mutane ya bambanta wa rahmatan kuma alqur'ani rahama ne da ka kauce ma alqur'ani ba rahama kake nema ba duk yadda kaga ka kauce ma alqur'ani kana samun jin dadin duniya wahala ce domin karshe zaka ga bala'in da wannan abin zai haifar maka waɗanda ba sa yin azumi gashi nan suna nan suna cewa ba sa yin azumi yau azumi 20 gare mu ko ba haka ba to mun yi 20 nan da kwana 9 in akwai rai mun kare kuma sai mu zo mu ci abinci tare da su ran sallah tana yiwa masu suna cikin tsiyama da yawa da wanda suka yi azumin kuma Allah ya ba su arziki kuma su ci abinci kuma shikenan an kare kai ba za ka iya azumin ba an barka sannan kuma mutane sun kwashi lada sun tafi sun barka dan haka ba sauki na ba ba rahama ne gare ka baka kibin karantarwa alqur'ani amma Allah ce liqaumin yu'minun shi alqur'ani ga waɗanda suke masu imani waɗanda suna ganin cewa sun yarda su bi Allah ba suna ganin cewa ba diploma kin su wanda suka samu na duniya da tunanin su da kuɗin su da matsayin su na duniya ya fi karfin su yasa wato wannan matakin da suka taka na rayuwa ya fi karfin yasa a su bi abinda Allah ya ce to irin waɗannan mutane Allah bai shirar da su da kana ganin tunaninka ya fi tunanin Allah da kana ganin dukiyarka ta fi karfin kai a ce ka bi abinda Allah ya ce da kana ganin matsayinka na duniya ya fi karfin a nuna maka cewa ga abinda Allah subhanahu wataala ya ce ko ka karanta iliminka na duniya ko ma ilimin addini ka karanta kai kana ganin bai dace a ce maka kai ka bi abinda Allah ya ce ba wallahi ka shiga matsala duk malamin da yake ganin ba za a yi masa wa'azi ba ko ko bai dace a faɗi wani abu ba a ce ga abinda ya kamata a kan shi wallahi wannan mutum ya samu matsala don Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to kai cikin addinin musulunci ka kai annabi ne da za a ce maka ji tsoron Allah kace bai dace a ce maka ji tsoron Allah ba ko ko menene kake kuma subhanallah hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun malaman balaga ta alqur'ani adam magana ta karshe suka ce shin shi an kawo walaqad allamul muwatta'a lil qasami an yi rantsuwa shin rantsuwan nan ta akidin nan ji'nahum cin zuwan littafin ne aka karfafa koko rarrabe wal littafin ne tunda an ce fassalnahu ala ilmin rarrabe wacce Allah subhanahu wataala yayi ta'kidi ko sifofin alqur'ani ne hudan wa rahmatan dan su wato kafirai bu su yarda ba da alqur'anin ba ma ya sabka balle ya zaman to hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai malamai suka ce idan muka duba waɗannan maganganu guda uku duk su karo da juna ba an yi rantsuwa akan zuwan littafin tabbas littafin ya zo musu sannan littafin nan an yi rantsuwa da cewa an rarrabe shi ba wai magana ce ba wanda aka yi shaci fadi sannan kuma shi alqur'ani dan sifofin shi Allah ya yi rantsuwa akan su cewa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna amma ga masu yin imani Allah subhanahu wataala ya sanya murgacin masu imani sai Allah ce hal yanzuruna illa ta'wila
hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله يتي هل ينظرون إلا تأويله أي ما ينظرون إلا تأويله باقومي سكي جرابا إلا تأويله سي تأويل القرآن كلمة تأويل أصلاً تدقى آل يقول لي آل يقول شيني أبو ياكوما أي رجع sannan idan aka yi tadhifin shi sai a ce awwala yu'awwilu ta'wilan an gane ko kenan ya mayar da shi an gane ko tadhifkin nan litta'diya ne ya mayar da shi to nan kalima ta ta'wil cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban daga cikin su shine haqiqatu shay'i an gane ko haqiqanin labarin al'amari ana kiransa wato ta'wil sannan kuma ma'alul amri inda abu zai koma shi ma ana kiransa ta'wil an gane ko sannan kuma wani lokaci at-tafsir wal bayan ana kiransa at-ta'wil to in an ce at-ta'wil hal yanzuruna illa ta'wila idan mun fassara shi nan ba komai suke jira ba sai haqiqanin abinda alqur'ani ya bada labari ya kasance akan su kafirai sai zaman to ta'wilin alqur'ani ababen da ya bada labari suna wato abubuwa ne guda biyu na farko anan duniya ya faɗi ababen da su kasancewa ya faɗi cewa kafirran Badar za a yi kace-kace da su kafirran Qurayshawa za a yi kace-kace da su ranar Badar duk da yake bai faɗi ranar Badar ba amma ku tabbata wannan ya tabbata dan ya ce mi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur bayan wannan ta yi kuma Allah ya ce zai taimaki annabinsa Allah ya yi alƙawarin zai taimaki annabinsa kuma ya taimaki annabinsa sai da ya isar da sako al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan cikin alqur'ani kuma Allah ya faɗi cewa duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari tabbas Allah zai ba su nasara in dai hakikatan Allah ya san mai imani na gaske kuma Allah subhanahu wataala ya san mai aiki na gari wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim kaga wannan ta'wil ne hakikatan qur'ani ya faɗi wannan kuma wannan an gane shi garin da garin balma hatta da ayoyin kauniyya ababen da alqur'ani ya bada labari sama da ƙasa wato ruwa da yadda ake yin ruwa da yadda ake kaza waɗannan duk haƙiƙanin su ya bayyana dan Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq da abubuwa da dama qur'ani Allah ya ce ba za a kawo irin shi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu Allah ya ce ba za a kawo ba kuma in akwai mai taurin kai muna jira ya kawo alqur'ani ko kuma ta'wilul qur'ani zaman to a lahira abubuwan da za su gani an ce akwai azabar kabari sun ce ƙarya ne an ce akwai hisabi sun ce ƙarya ne an ce mutumin da yake yana zalunci za a karbi haƙi akan shi sun ce kai duwannan ga tana ce da tatsuniya to waɗannan in an zo ranar tashin alkiyama za a ce musu haza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun su da kansu kuma za su tabbatar da cewa lalle wannan ita ce ranar ga su suna ganin wutar jahannama yawma yud'una ila nari jahannama da'a هذه النار التي كنتم بها تكذبون شن أفا سهر هذا أم أنتم لا تبصرون شن ونن سهر يكو كو نباوكو أغني دي جو إدو أنكو نباس أغني سبحان الله تو ونن شيري تيدي جتكين أبين دمال بيسكو أوكا سوكا تي أبين دمال بيسكو أوكا التفسير واتو تأويل شيني واتو حقيقة الأمر يد الأمر يكوما شيصا النبي يوسف يتي ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا to wadansu kuma suka ce abinda ake nufi da at-ta'wil shine at-tafsir a fassara wani abu dalilin su kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin musnad na imamu ahmad wanda ya ibnu abbas addu'a yace allahumma wa tufaqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil allah ka sanar da shi at-ta'wil shine at-tafsir abinda malamai suka tafi akan shi an gane ko duk da yake akwai riwaya tana cikin sahihul bukhari tana cikin sahih muslim allahumma wa tu'allimhu al-kitab allah ka sanar da shi littafi wasu sai su ce wannan allahumma 'allimhu at-ta'wil yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim a wannan lafazin yana cikin musnad na imamu ahmad sannan abinda ke nuna cewa kalima ta at-ta'wil tana nufin wato wani lokaci shine at-tafsir tafsiri kuma ana iya tafsiri da baki a baka sannan kuma ana iya tafsiri a aikace to wannan Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka tambaye ta cikin hadisin Muslim menene khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace kana khuluquhu al-Qur'an tabi'o'in manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune al-Qur'ani to akwai hadisi na Aisha wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim take cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yuksiru an yaqul yana yawaita wa cewa fi ruku'ihi a cikin ruku'in sa wa sujudihi da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu Allah subhanahu wataala an gane ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ya ubangijinmu tare da gode maka Allah ka gafarta min sai tace ya ta'awwalul qur'ana yana tawilin alqur'ani tana nufin yana aikata abinda alqur'ani ya umurce shi don an ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا كذا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا كما قال الله صلى الله عليه واله وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تو wannan shine tawili a sanin matsayin salaf can farko amma ana nan sai malaman usuliyyun sai suka ba wata kalima ta at-ta'wil wata ma'ana malaman usulul fiqh to an ce istilah ne na malamai to abin da ke ya kamata kai hattara domin tana yiwa ai an ce term ko a turanci zaka ga cikin yare akwai abin da kalma take nufi amma cikin wani ilimi su akwai ma'anar da suke bata to in baka sani ba idan baka sani ba zaka fada cikin matsala al usuliyun mi suke nufi da at-ta'wil sun kace hamlul lafzi an zahirihi kenan ka dauke kalma daga ma'anarta wadda take ta zahiri wadda take ta kai tsaye al mutabadir wato al-mutabadir minhu wanda ake fahimta daga wannan kalima ila muhtamalin marjuh zuwa ga wata ma'ana wadda can da bata kai waccan ma'ana ta farko karfi ba amma bi dalilin sai da wani dalili yadullu alaihi wanda yake nuna haka ake nufi kenan kalima ce tana da ma'ana biyu wannan ma'ana zahiri ne kowa ya santa wannan koye take to sai ka dauki kalima ka bata ma'ana ta buye amma kuma tare da dalili ingantacce wanda ya nuna haka ba wai haka kawai shafi fadi ba to sai malamai suka ce tawili ya kasu kashi uku saboda yana daga cikin abin da ya kwatar da dama daga cikin mutane masu da'awa tawilin nan sai a ce wani ya yi mu da tawili saboda musu gane cewa shi tawilin nan ba akwai nagari akwai wanda ba nagari ba amma bari mu dauka idan muka duba tawili ya kasu kashi uku akwai tawili sahihi ingantacce an gane ko akwai tawili ba'idi wanda yayi nisa kiran bai inganta ba amma yayi nisa duk da yake lafazin na iya daukar sa sannan akwai tawili wanda ake kira wasa da shirme wadannan dole daliban ilimi su fahimce su wani tawili ne ya inganta ko ba haka ba idan muka duba akwai hadisi na Abu Rafi' Abu Rafi' tare da Sa'ad wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne suka yi sabani shi wannan yana da gida yana son ya sayar da nashi amma kuma yana son ya sayar ma wani shi ko wannan bai dace ya sayar masa ba ga wanda ya kamata ya sayar masa saboda suna tare da shi a wuri ɗaya kuma gidan nasu ne sai shi Abu Rafi yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa al-jaru ahqqu bi saqabihi al-jaru makwabci ahqqu bi saqabihi shi ya fi cancanta da sauran wuri kenan yanzu misali idan muka sai gida daya ba mu raba shi ba to shi kenan gidan nan idan ka tashi sayarwa ko da ka sayar ma wani bai cancanta ba ni na fi cancanta ai an je wajen shari'a za a ce an mayar masa da kudin sa ni in bashi abin da ya siya kuma musamman sai an bincika in sayan nan na tsakani da Allah ne kuma baka kara ba dan saboda mutumin ya kasa ina fata an fahimce ni a wata riwaya bi saqabihi kuma ana cewa saqabihi ana cewa saqabihi to sai malamin suka ce na aljar shine makwabci shin makwabci yana da izinin tilas in ka tashi sayar da gidanka sai ka sai da mishi idan baka sai da mishi ba gidan bai sayu ba yana iya tada cikin sai malamai suka ce a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira aljar amma shi nan ash-sharikul muqatil wanda kuka hada gida kuka sayi kuka hada kudi kuka sayi gida to idan ba a raba shi ba to wannan lokacin shi wancan bai dace ka sayar ba in ka sayar yana da izini yace bai yadda ba rabin naka sai dai ya ba wancan kudin sa an gane ko kuma ka fara saya masa in yace baya so to wannan lokacin sai ka je ka sayar wannan shiri abinda hadisi ya tabbatar to me yasa malamai sun kai wannan tawili sun kace saboda hadisi na Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza surifat at-turuq idan aka juyar da hanyoyi kidan ya zamanto har gidajen ko wani bangare yana da tashi hanya an gane ko wa duribat al-hudud sannan aka sanya iyakoki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala shuf'a nan kan babu shuf'a baka da izinin kai riko da shuf'a to kaga wannan yana nuna cewa tawilin da an kai an kace alja ana nufin ba kowane makwabci ba makwabci wanda kuka sai wuri daya wanda ba a raba ba ga dalili na hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantacce ya tabbatar da haka to sai malamai suka ce kuma akwai tawili wanda yake ba'idin yayi nisa mace wanda tayi aure ba tare da izinin waliyinta ba mace wanda tayi aure ba tare da izinin waliyinta ba hanafiya sun tafi cewa auren ta akwai shi to yanzu zaka ga wadansu sun dauko irin wannan ra'ayin sun kawo sun ce ai an ce fa in talaqa fa la tahillu lahu hatta tankiha har sai ta aure kina mace tana idan tayi aure kaga shi kina sai yaya su je su yi ta bada kansu ana jira da su suna cewa ai an daura musu aure kaza 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 hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyum imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil duk matar da aka aurar da ita ba tare da waliyinta ba ba tare da waliyinta ba kaga sai anka ce aurenta batilun 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 haka kawai mace ta zo ta bada kanta ta ce to ita ta yadda ta bada kanta aure wannan hadisin Imam Ahmad ya kawo shi Imam Abu Dawud ya kawo shi cikin sunan Imam Tirmidhi ya kawo shi da Imam Ibn Majah sai Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhi yake cewa abinda ake nuhi da imra'anan shine al-mukataba mace wadda baiwa ce amma mai gidanta ya ba ta damar ta kawo wani abu tana biyan shi kadan 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 ba ta kare biyan ba to wannan ita ce wa al-mukataba shikenan sai zaman to wannan ita ce ake nufin bai dace ta yi aure ba sai malamai suka ce kai ayyu mamra'atin manzo sai ce ayyu siyagul umumuni an gane ko imra'atin kuma ya kara da ma litta'kidi suka ce a ce kuma an fitar kawai mukataba suka ce wannan ba gaskiya bane to kaga yanzu duk wasu masu neman banna a musamman ɗan wato wasu kungiyoyi da turawa suke son su turo sai a ce a ɗauki wannan mazhaba ta Abu Hanifa ta ba mace damar ta je ta yi aure ko da ƴan uwanta ba sani ba ai hattar waɗannan abubuwan zaka iske waɗansu malamai za su ɗauko wannan ra'ayi su ƙara sallata shi amma ba tare da sun ɗauko sauran ra'ayukan malamai ba da ingantattun wato hadisai da ayoyi waɗanda suka yi magana akan wannan amma duka dai mutum abin da ya yi zai ga abin da ya aikata sannan malamai suke cewa ɗan uwan musulmi shine cewa akwai abin da ake kira at-ta'wil al-fasid at-tala'ub shine wanda ake kira ta'wili wanda yake na wasa wanda waɗansu mutane suke yi wanda zaka iske wannan irin tawilin yadu a cikin al-firqa dalla mutane wanda suke wato kungiyoyi na bada da kuma mutane masu son rai wanda suke son abi son ransu wanda suke banda a bayan kasa Allah shi ne tsini wannan mutane domin suna tawilin al-Qur'ani ba irin yadda al-Qur'ani yace ba suna tawilin hadisai ba irin yadda suka ce ba misali idan muka duba zamu ga cewa waɗannan ana samun su daga ciki musamman ɗin Shi'a musamman shi al-Batiniyya shi al-Batiniyya sun dauki al-Qur'ani shi na da zahiri shi na da batin suka ce duk abin da aka hannunku zahiri da su suna da batini shi yasa su ba sa sallah ba sa zakka ba sa haji ba sa komai suka ce wannan duk wato abin nan ne zahiri ne kuke kalla su sun san ilmul batin kaga wannan ai ilhad ne kafirci ne to daga cikin su kuma akwai ghulatu sufiyya waɗanda sun yi nisa cikin sufanci sun kai kera zaka ita waɗanda suna kiran kansu ƴan haƙiƙa su sun sa haƙiƙani to kaga sun cira to wannan mustalahi daga Shi'a haƙiƙani wai ma'ana su ba su buƙata sai sun yi aiki da zahirin alqur'ani in sun sha giya ba giya ce suka sha ba sabon Allah bane in sun yi zina ba zina bace to kaga su ma suna daga cikin waɗanda akwai wannan daga cikin waɗanda adda irin wannan banna in muka zo har yanzu akwai wato abin nan waɗansu abin nan da ake kira ƴan qur'aniyun dan qur'aniyun zaka yi sun ce maka cikin sallah babu raka'o'i Allah ya ce abinnal allazi yaraka hina taqum Allah ga ganinka kai tsayi shikenan to dan haka da kadi bi ga baka yi tsaf ha ba jama'a ba yanzu wannan shine fasara alqur'ani sannan masu yin ta'wili wanda yake na banza musamman daga cikin su kuma wato akwai abinnan alhadatha wani mazhaba ne da ake kira alhadatha na adab wanda ya shiga cikin kasashen musulmi ya koma kafirci zalla shine cewa wai komai bai bukata wai sai malamai a ce su malamai za su fassara hadisi malamai za su fassara alqur'ani ko a ce wani shi zai fassara magana ko dan jarida zai fassara magana kaza babu bukata wannan sun kace kowa yana da izinin ya fassara abu irin yadda yake so wannan mazhaba ta hadasa akwai daliban ilimin da suke dauko su shigo cikin kasashe wallahi sai an yi hattara da su zaka ita za su yi maka fassara su yi maka ai wannan duk ka'idodin da malamai suka fada wannan duk ba a bukatar su su ce maka ma ilimi ba tafsiri ma ba ilimi bane su ce maka hadisi ba ilimi bane akwai su su ce maka duk waɗannan sakafa ne ilimi sai ka ji sun ce al-ilmu ma la yakhtalifu fihi shakhsan wa la yatanaqahu fihi kabshan abinda ake ce ma ilimi shine abinda ilimi mutum biyu ba su sabani akan shi sai su ce maka dai an kara daya al-lisafi nawa ne biyu anijar nawa ne biyu a Najeriya nawa ne biyu a America nawa ne biyu a Rasha nawa ne biyu suka ce to wannan shine ilimi amma tafsiri sai a zo a ce maka Ibn Taymiyyah ya ce kaza sannan a ce Imam Malik ya ce kaza a ce Abu Hanifa ya ce kaza sai aka magana 20 ko 30 sun kace wannan sakafa ne wayewa ne ba wai karatu bane ba ilimi bane wai babu ka'idodi haka fiqh sai ce maka magana 20 30 ko zo ce maka hadisi an ce wani ya ce hadisi dhaifi ne wani kuma ya kawo ra'ayin shi wani ya kawo ra'ayin shi to wannan ibara an sakafa to masu hadasa suna da wannan tunani shi yasa wannan tawilin nasu duk wanda ya dauke su ya sani ya ciri ticket na zuwa wata jahannama direct dan Allah ba zai bari ai wasa da littafin shi ba to dan haka dai masu irin wannan tawili ƴan uwa muna samu su kuma Shi'a musamman suna da tawili su ce duk ayoyin da suka zo na alkhairi kan Aliyu ne da ƴaƴansa da komai duk ayoyin da suka zo na azaba su ce na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da sauran makiyansu shi yasa sun kace marajal bahrain yaltaqiyan suka ce abinda ake nuhi da su Hassan da Husaini su ne albahrain an inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara sun kace Aisha ake nufi kaga irin waɗannan tawilodin cikin tafsirinsu suna nan dubbai ka duba cikin tafsirin su ka diba cikin tafsirul mizan wanda shine tafsirul mu'asir da tafsirul wane ne duka suna nan da tafsirin su suna da irin waɗannan tawilodi dan haka ne akwai tawili wanda yake mai kyau akwai tawili wanda baya da kyau in an samu dalili kenan yadda al'amarin zai koma ƴan uwa dukkan alamu lokaci yana da yawa ba za mu iya samun kawo bayani kan tawili ba akwai dan sauran bayani kadan sai gobe in Allah subhanahu ta'ala kamar rida mu kai karshen ayar insha Allah ta'ala sai gobe sai mu samu mu zo mu karasa hal yanzuruna illa ta'wila ba komai suke jira ba sai ta'wilahu fassara alqur'ani koko haqiqanin abinda alqur'ani ya bada labari shirikenan abinda alqur'ani ya bada labari anan duniya yace za su hadu da bala'i sun hadu da shi sauran na kiyama kuma za a yi kiyama kuma za su hadu da shi yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da ta'wilin sa zai zo na can wato lahira kenan yaqulu alladhina nasuhu min qabl wadanda suka manta da abinda alqur'ani ya tunatar da su abinda manzo ya tunatar da su abinda masu wa'azi suka tunatar da su min qablu can tun lokacin da ake musu a can duniya sai su ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a shin zamu samu masu ceto babu masu ceto ga kafiri fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara fayashfa'u lana sai su neman mu ne ceto a wajen Allah ba a samu ceto aw nuraddu to koko muna samu a maida mu ya Allah a'a ba za a mayar da ku budin ko an mayar da ku ba za ku yi aiki na gari ba wato walau ruddu la azu liman hu anhu wa innahum lakadibun fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal sai mu aikata sabani abinda mun ka kasance muna aikatawa ƙarya kuke yi wuta ta kun ka gari Allah ya ce qad khasiru anfusahum haqiqa sun yi hasara kawunan su wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira ƙarya na cewa gumakan su za su abin nan cece su ranar tashi alkiyama ko ko suna za su tafi da kudade in an tafi can ma lahira suna da wannan duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya sun bace gare su dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso in kuwa ai hakuri abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna insha Allah ta'ala sai abin nan gobe in Allah ya kai muna rai mun manta farkon tafsiri nan da muka yi dauka ba mu fadi abin nan ba mu wato mun yi abin nan ranar Laraba akai wannan karatu 20 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ya daidaita da 13 ga watan 5 miladiya haihura annabi Isa dan Maryam alaihi assalam bala ayyuma da takaitatta addu'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين تخفي الصدور اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا اللهم صل فصلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين